لعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata da ran Laraba 12 da watan Jumadal Ula, hijirar shugaban halitta annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 6 da watan 12 watan Disamba miladiya 2022 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka na Uldu. Yau za mu tashi darasi na 40 cif-cif a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Baqara. A satin da ya gabata mun fassara ayoyi guda 2 daga aya ta 224 zuwa 225. Mun fassara aya ta ƙarshe, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. To, ƴan uwa suka ce an fassara ayar a gurguje, ya kamata a dago cikin ta a sake maimaita watan wannan ayar. Don haka za mu fassara aya ta 225 226 mu kai ƙarshe 227 in Allah ya kaddara. Ara masi Allah ya ce, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala yace la yu'akhidhukumullahu, ubangiji ba zai kama ku ba da yin uquba ta hanyar azabtar da ku, billaghwi fi aymanikum game da rantsuwar da kuka yi a cikin wasa ko kuma yasasshen rantsuwa da kuka yi, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, sai dai Allah yana kama ku ne da abin da zukatanku suka aikata. Yace wallahu ghafurun halim, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne, sannan kuma halimun mai yawan jurewa ne wa bayunsa. A ƙarƙashin wannan ayar, maluman tafsiri irin su al-imamu al-Qurtubi da al-imamu al-Baghawi da kuma wato al-imamu al-Tabari, idan ma ka samu Ibnu Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala ya kazancan, da kuma at-tahrir wa at-tanwir na Ibnu Ashir at-Tunisi, suka ce la yu'akhidhukumullahu billaghwi, kalmar allahu da Allah ya ambata a wannan ayar shine dukkanin zance huwal kalamu alladhi la fa'idata fihi duk zancen da baya da amfani a ciki to shi ake kira da allahu jama'a mun fahimta zancen da baya da amfani idan an fade shi baya ƙara mutun da komi shine ake kira da allahu suka ce walam yablugh darajatal ma'siyah amma dai bai kai matsayin ba a ce sabon Allah ne shi bai kai sabon Allah ba amma kuma zancen baya da amfani ina fatar mun fahimta kamar da tabbata a cikin hadisin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzon Allah yake cewa idza qulta li sahibika والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت النبي الله يقول لك وندا يبدا إذا كتشي وأبوكين كادا كوكي زغنا دا شيئا مسلاة جمعة لمن ينا كم منبري ينا خدوبا سيكتشي مسوانا يشرو وكي واسادا وانا أبو إن جمعة لما فيكو نتعقوا ديكي غبانكا وسكي دا نيدا مكا منشن وانا أبون فقد لغوت منذن الله يقول لك كازو دا لغو كازو دا أبون دا باي دا أنفاني اللفظين أبا هريرة واندشي أبا هريرة يكاو فقد لغيت كاي لغو دومين شي كلمر اللغو دغا لغاني دغا كلمر لغا تشينيت فقد لغيت حقيقا كاي لغو ونموا إي يكاو ياي أمباني ياي استعمال كلمر لغو أتكين واقرسا يتي ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعتمد إذا لم تعمد عاقدات العزائم يتي ولست بمأخوذ بلغو تقوله ني بذن ركزن تند باي دا أمباني بدا خيكي فرطنسا دك أبن دا كفرطا وند باي دا أمباني بذن ركي ونن أبن با إذا لم تعمد عاقدات العزائم حرمت قربك قدرتي بك أزمتي ككم بك أي بكي دغنغنشن واتن ولولي أبابن سكي دور الروبا شيني الله يتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كلمر أيمان ساتن دي قباتا مكا تي دي مفجمئنين اليمين كما اليمين أنا نهدا درنتوه أتكي تو معلومي سني ساباني ومينيني اللغو في الأيمان مينيني واتن رنتوه أتكي ورقي لنا منكاو تي ومعلومي سرى ربئت اللغو كشي نوا مكا تي تاكشي كشي kashi guda uku to shine malai suka ce wato shi zancen farin da suka fada da suka yi sabari ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda yace allahu fi aymanikum huwa qawlur rajul fi durj kalamihi wasti'jalihi fil muhawarati la wallahi wa bala wallah dun al qasd lil yamin abunda ake nihi da fi aymanikum da Allah yace la yu'akhidhukum allahu bil lagwi fi aymanikum to Allah ibnu abbas yace Allah yana nihin watan fadar namiji a cikin karshen kalma kazantansa da kuma ko magana wajen gaugawa ko a cikin hira mutun yace eh wallahi a tambaye ka ina wane ce ai wallahi dazu ya tahi kaga allahu fil aymani kenan jama'a mun fahimta haka ibnu abbas ya fassara allahu fil aymani wanda mutun zai magana a cikin maganar sa sai ya kawo rantsuwa ko a tambaye ka no ka sai abin nan ka ce kai wallahi kaza na sai shi kaga lagu fil aymani kenan wanda ba sa ka yin rantsuwar babu buƙatar yin rantsuwar ko kaga a wannan matakin a wannan hurin rantsuwa bata da amfani kai ta so min ita rantsuwa mun faɗa ne muka ce tawkidi ce wannan zancen ibnu abbasin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yarda qauli nabi لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم معنى اللغو في أيمان إن دي عائشة رضي الله عنها وأرداها حديث عند الإمام البخاري في تدشي تتي أيمان اللغو ما كانت في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب أبن دا أكيني دا اللغو في الأيمان شن دك زنتن دا أي أتكين ورقي أبن دا أي أتكين واسا شن المراء أبن دا كتن كوكي واسا دا جنا كنا جن جنا هكا ko kuma kuna irin tabbastaka da wani sai ka dai masa rantsuwa cikin abinda ba haka yake ba ko kuma muzaha shi ma duka wargi ne tace kuma zancen a cikin zancen da mutum bai kudurta shi ba a zuciya ashe ta rantsuwar ba a dokar ta a matsayin rantsuwa sai mutum ya kudurta abun a zuciyarsa wannan zancen Aisha radiyallahu anha wa ardaha matar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam zance na uku la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum zancen mafiya daga cikin salafus salih suka ce idza halafa ar-rajulu 'ala ash-shay'i la yadhunnu illa annahu iyyahu fa idza laysa huwa fa huwa al-laghwu wa laysa fihi kaffara idan mutun yayin rantsuwa akan wani abu yana zaton cewa wannan abun haka yake sai kuma ta bayyana gare shi cewa al'amarin ba haka yake ba to wannan shi ake nihi da al-laghu fil aymani kuma babu kafara akan sa yanzu ala sabilil misal misali zamu bayar dan kullu ina fada bil isharati al-labibu yafhamu da nuni ne da misali ne mai hankali ke muke ganewa sai mu yi magana da kai ko kana fira da wani sai a dauko wani zance ala sabilil misal sai a ce aranma ya sayi mota kaza misali sai aranma ya sayi Lexus VW sai a ce nawa ya saye ta sai ka ce ai miliyan kaza ai wallahi kaza ya saye ta a yadda kake kana zaton haka aka saye ta dan ai maganar da kai ashe daga baya kuma an rage ma aranma baka sani ba to kaga wannan zancen wato ai ya zaton ka abun haka yake ina batar mun fahimta na sayi wannan cellular a kaza waya ce na saye wato jika 100 ai ya zaton ka mun yi fira da mai sayarwa jika 100 daga baya kuma ka tafi sai ya ce to in ba da jika 100 ba jika 10 jika 80 sai aka tambaye ka nawa ka na saye wayar sai ka ce ai wallahi wani jika kaza ya saye wayar sa to kaga wannan shi sai ta bayyana kuma cewa ba haka bane to kaga wannan al-laghu fil aymani kenan inji daga cikin watan maluman salaf wanda akwai kusan wannan zancen yana da ƙarfi ƙware da gaske zance na hudu shine zancen Sa'id bin Musayyib watan Sayyidut Tabi'in yake cewa yaminul ma'siya shine rantsuwar da mutun zashi a cikin sabon Allah subhanahu wataala duk rantsuwar da mutun za yayi gun sabon Allah inji Sa'id dan Musayyib ana ita ake nihi da al-laghu fil ayman mutun ya rantse da Allah akan cewa zai yi wani sabon Allah haka ce ai wallahi yau kai ai wallahi yau sai na sha kwalbar giya kaza kaga al-laghu fil ayman inji Sa'id dan Musayyib wanda wasu malamai su yi masa raddi cewa ai idan mutun ya rantse akan abun da yake sabon Allah hadisi ne ingantacce daga manzon Allah to manzon Allah ya ce ya bar sa idan kai rantsuwa akan zaka yi sabon Allah kuma sai ka gano sabon Allah ne annabin Allah ya ce kawai ka bar sa kuma babu kafara akan ka da haka ba shi ake nihi ba sai kauli na gaba na biyar na ƙarshe cikin wannan zantu suka malumai shi ne du'a'ur rajulu ala nafsihi mutun yayi addu'a wa kansa yace Allah ya tafiyar da gani na in kaza ne in abun haka yake kaga wani rantsuwa ne amma wasu malamai su ma sun kore wannan zancen ko kuma mutun yace duk abun da Allah ya mallaka min in dai ba haka bane ka zan yake to Allah ya yi min kaza suka ce wannan kuskure ne ba a manufin al-laghu fil aymani akansa wallahu ta'ala a'lam abun da yafi karfi daga cikin wannan zancen shine duk abun da mutun zai fada watan ba tare da fada ba mutun ya rantse cikin wasa ko kuma iya zaton ka haka zancen yake ta bayyana gare ka ba haka al'amarin yake ba to babu kafara akan sa sai Allah yake cewa walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah yana kama ku da azaba ta dalilin abinda zukatanku suka aikata a kullun dan uwa mai tarin albarka ka sa a hankalinka cewa ubangiji subhanahu wataala bai damu da wani duk wani kilkili na rayuwa da kake da shi ba Allah bai damu da kyawun ka ba bai damu da gidanka ba bai damu da motar ka ba bai damu da kujerar ka ta mulki ba bai damu da komai naka takardunka diploma ubangiji ba abin da ke tada masa da hankali a cikin wannan abin da Allah yake kalla kullun shine zuciyarka Allah yana kallon zuciya ne da kuma ayyuka shi yasa duk abin da zuciya za ta kudurta to abu ne wanda yake da girman gaske sai Allah ya ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum irin yadda Allah ya ce laki yu'akhidhukum bima aqattumul ayman abinda aka kudurta a zuci rantsu da kudurta a zuci to yace Allah yake baton yake magana akan ta a cikin wannan ayoyin wallahu ghafurun halim ubangi subhanahu wa ta'ala mai gawan gafara ne ghafurun ai wato kathirul ghafra ubangiji yake yawaita gafarta wa li ibadihi da bayunsa fi ma laghaw min aymanihim cikin abunda suka yi laghaw suka yi wato ya sashe magana cikin zantutukan su siffa ce ta masu imani wato su dinga suna lisantar laghaw da zaka karanta suratul mu'minun ubangi subhanahu wa ta'ala sai dai ba da labari yace qad aflaha al mu'minun sai tan yake cewa walladhina hum li aymanihim mu'ridun suna na'am والذين هم عن اللغو معرضون عفوا والذين هم عن اللغو معرضون سنه wanda game da yasasshiyar magana wanda bata da amfani Allah ce suna kauda kai basa aikatata to shine Allah yake cewa wallahu ghafurun ubangiji yana gafartawa wa bayunsa cikin abun da suka yi na lagawu sannan kuma halimun Allah yana da juriya yana hakura fi tarkihi mu'ajalati ahli al-ma'siyatihi al-uquba game da yadda Allah yake bari masu sabon sa baya musu uquba kadibe da ake saba ma Allah amma kuma Allah ya kale ya jure wallahi in ba Allah bane Allah kadai sai watan ya jure akan wannan al'amarin a saba maka yi maka uwa yi maka baba yi maka duk abin da kake takama da shi a rayuwa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ya baka duk abin da ka roke sa kuma sai a waye gari kana saba masa kuma yana ganin ka ya kale ka ka san sai Allah subhanahu wataala yau da gwamnati za ta doke ka aiki ta baka aiki kuma ta ga tana kana mata zambo cikin aminci ko da ka koma opposition kana zaginta to ai kaga in kai hankali ba dole ayin ka sikin ka amma Allah ya baka ya ma komi ya baka lafiya ya baka kudi ya baka gidaje da motoci ga mata ga komi Allah ya maka kuma baka barin sabon Allah subhanahu wataala to kaga ai Allah akwai hakuri gare sa ko ba wanda yake Allah subhanahu wataala hakuri wannan addu'a ce ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yayi muna cewa duk abin da zamu yi kada Allah ya kawo mu da laifi a duniya sai an ji alkiyama sai ayi hisabi amma annabawan suka gabata duk annabin da al'umma sa tayi sabon Allah to a wannan lokacin Allah yake dauke mataki ko kun fahimta duk wata al'umma ta gabata a duniya idan tayi wa Allah karin tsaye wallahi anan Allah ke nashi wa'azi sai kawai Allah ya halakar da su doki mutanen annabi salih da Allah ya musu wa'azi annabawa suke musu wa'azi ba su ji ba sai Allah ya zo da kansa yayi wa'azi sai aka halakar da su mutanen annabi shu'aib tara su aka kona su mutanen samudawa duka darkake su Allah ya dibi mutanen annabi musa fir'auna da mutanen sa cikin ruwa Allah ya tsu a watan ya sanya su dibi mutanen annabi lutu da suke luwadi kasa aka juye da su fa amma yanzu duk wani sako da ka sani an yi a baya a duniyar da yanzu ana aikata shi kuma sai Allah ya jure ya hakuri so yake watan gatanci ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum bai gane bai da waye sai ya tashi gaban Allah a ranar tashin alkiyama a lokacin Allah zai kawo masa tsumu cikin laifinsa kuma Allah ya masa hisabi kuma wala ya khafu uqbaha Allah bai jin tsoron abin da zai biyo baya kai kadan kuma ka tambaye Allah ka ce wanga Allah namu ne ka zo kai bayani sa ba wanda sai ya bayani ka gaban Allah in ba imani bane babu shi ba wanda sai ya belinka beli gaban Allah subhanahu wataala mutane ne kuma mutum hudu ke beli gaban Allah mutum hudu kawai suke beli gaban Allah na farin annabawan Allah suna beli annabawan Allah suna belin mutum kuma sharadin belin fa na farko annabawa na biyu mala'iku suna belin mutum suna ceto na uku shuhada wa'anda suka mutu wajen yaki suna ceto sannan kuma na hudu na karshe watan su ne hafizan alqur'ani suna malamai suna ceto bancin wa'annan mutum guda hudu babu wanda zai ceto gaban Allah subhanahu wataala kuma idan za su yi ceto dole sai Allah ya yarda da wanda za a ceta sai in kuma Allah ya ba da izini dole sai Allah ya ce ya yarda a cece ka sannan kuma Allah ya ba su izinin su yi ceto amma in ba haka ba ba wanda zai ceto gaban Allah subhanahu wataala sai da izinin Allah subhanahu wataala to da haka Allah subhanahu wataala mai yawaita gafara ne sannan kuma Allah mai jurewa ne baya gaggawar yin azaba wa bayunsa masu saban sa Allah baya masu azaba baya gaggautawa a wani hadisi annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kaga Allah ya baiwa mutum duniya da abun da ke cikin ta kuma yana saban Allah subhanahu wataala to ka bar shi talala Allah yake masa istijali ne Allah yake masa Allah ya masa talala wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya masa talala ne shigo ba zurhi sai da Allah subhanahu wataala ya kama su sun fi ganga buguwa ko san ganga ko turu sun yi ganga buguwa gaban Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu wani lafiya aya ta gaba sai Allah ya ce
للذين يؤلون من نساء
الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى دكما الإمام السيوطي أتكين أسباب النزول كنسا دا الإمام الطبري دا قرطبي سنكا وانا سبب كأثر كن نسبب النذور دا عبد الله إذن عباس الله يكارا ما سيرده عبد الله يكتش وكان إلى أهل الجاهلية السنة والسنتين متاني لا رباوا الجاهلية كفنزا ومسلينشي sun kasance suna yin rantsuwa ba za su kusanci iyalinsu ba da niyyar biya musu bukata tsawon shekara ɗaya ko shekara biyu mutum zai aje mace a gidansa a jahiliya sai ya shekara ɗaya bai kwanciyar aure da ita ba, wani ma sai shekara biyu, wannan abin da suke yi kenan. To sai kuma Allah subhanahu wataala ya sanya musu lokaci cewa wata guda, wata hudu, idan wata hudu suka yi to wannan kuma ya zama to ila'i. Amma Sa'id bin Musayyib alaihi rahmatullahi ta'ala yace kana al-ila'u min dirari ahli al-jahiliya, na daga cikin abun da jahilan farko suke cutar da mata shine su yi ila'i. Za mu ga menene ma'anar ila'i. Mutun ya cutar da matarsa ta hanyar rin rantsuwa ba zai kwanta da ita ba. Alal aqal watan mutunya watan la kana rajul la yuridu almar'ata, mutun bai son mace, wala yuhibbu an yatazawwajuha ghayruhu, kuma bai son wani ya aure ta, shi bai son ta a zuciya kuma bai son wani ya aure ta, sai wace hanya zai kuntata mata shine ya raba shimfida da ita tsawon shekara, shekara biyu ba ruwan shi da ita. Ina fatar mun fahimta. Fayahlifu an la yuqarribuha abadan, sai ya rantse, ya rantse da Allah ba zai ƙara kusantar ta ba har abada. Wa kana yatrukuha bidhalika la ayyiman wala zata ba'lim, sai ya barta a haka, ita ba bazawara ba, ita ba mai aure ba, gata dai babu mijin da yake kusantar ta, sannan kuma gata watan kamar ga ita ba zawara ba, ita ba mai aure ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duk wanda ya rantse akan ba zai kusanci matarsa ba, ga lokacin da in ya kai ba bai kusance ta ba, to za a dauki mataki, wani mataki ne za mu ga, wani mataki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Sai Allah ya saka da wannan ayar, lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, fadar Allah subhanahu wa ta'ala ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim, kalmar al ila'u daga ala yu'li ila'an, ma'anarsa a shari'a shine halfuz zawji ala tarki wat'i zawjatihi muddatan mu'ayyana, shine mutun ya rantse da Allah yace na rantse da wanda nimfashi na yake a hannunsa, ko na rantse da Allah bazan ƙara kusantar iyali na ba sai wani lokaci kaza. To wannan shine ila'i. Jama'a kun fahimta wannan ila'in, wato wani uquba ne wa mata, sannan kuma ila'in kashi biyu ne, wato akwai ila'i wanda yake hukumi, wanda idan mutun yayi aya hukumi wanda mutun zai doka ne a karan sarransa saboda wannan ya doki wata hudu bai kusance ta ba. Akwai kuma litta'addub na ladabtarwa, mutun zai yi matarsa ila'i ya ce ba zai kwanta da ita ba har tsawon wani lokaci saboda ya mata ladabi, ya mutu cikin tsarin hankalin kanta ta dawo, domin daga cikin abunda watan mata ba su iya haƙurewa shine rashin kusantar namiji gare su, wanda ba duk mace take iya yin haƙurin wannan ba. To wannan abun akwai cutarwa a cikinsa, mutum ya ƙi kusantar matarsa akwai cutarwa a cikin wannan al'amarin. Shi litta'addub na a yau mace ladabi halalbatar da ita, ai a musulunci Allah ya faɗa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjaruhunna fil madaji ku wadribuhunna fa in ata'na lakum fala tabghuna alayhinna sabilan, idan aka samu kangara ta zamantakewar aure Allah ya ce wahjuruhunna fil madaji, a kaurace musu a wajen kwanciyar aure. Ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah ma yayi wa iyalinsa ila'i. Wata rana daga cikin matansa annabi ya so musu kaya, sai suka rena kayan kuma suka nemi da ya daina kusantar watan kuyan gasta Mariyal Qidbiyya. To wannan manzo Allah sallan sai abun ya ji zafin wannan abun, gashi yayo hidima an kawo gidan kole a karrama a ji dadi a yi addu'a, amma sai kuma suka nemi da annabi ya kara musu akan abun da yayi, dan annabi muka cewa kai ma kai hakuri da matarka, kowa hakuri yake yi da matarsa. Billahi allazi la ilaha illa huwa bashi makhluqi a duniya, face hakuri yake da macinsa. In kaga mutum ko bai iya hakura da mace to ya dinga armisaki ne sai illa ma sha'a rabbuka. Jama'a ku kun fahimta, ita mace hakuri ake yi da ita, musamman ma in karaman yariya ce. Wanda suka ce ita mace idan ka auro karaman yariya to kamar ka so sabuwar ƙwarya ne, dole sai ka hakura shi ita am abaita, sai kai hakuri da ita cikin ababe guda uku. Zan faɗi abu guda ɗaya, kowa ya je ya nemi abu guda biyu. Daga cikin inda ya kamata ka hakura da karaman yariya in ka auro, sai kai hakuri da ita wajen iya magana, bata iya magana ba, akwai ragani na wajen iya magana a cikin wannan bangaren. Allah ya samu wani lafiya. To don haka annabin Allah sai ya ce wa matansa ba zai ƙara kusantar su ba sai wata ɗaya, sai bayan wata wata ɗaya sai manzon Allah ya bar musu gidan wato sai ya koma sama manzon Allah baya kusantar su da aka yi kwana 29 sai manzon Allah ya dawo sai suka ce manzon Allah ya ce wa kai wata guda za ka yi kwana 29 ba annabi a gida amma kuma da ya dawo sai aka nuna kamar ba a damu ba suka ce ai kwana cewa kai za ka yi wata guda sai ce ai wata yana yin kwana 29 haka kenan sunna ce aka karantar da mu karatu wallahi kai haƙuri da matarka kanka sa duk da kai tana maka daɗin baki waje na rantsi da Allah gidan jiya za a koma in ka ta ita ma za ta yi maka ido wanda can take yi eh sai dai a samu ta danye wata saukin al'amari amma duka haka suke Allah ya samu wani lafiya da haka wannan shine ma'anar ila'i kuma ila'i suka ce na da rukunne guda hudu ila'i na da rukunne guda afan guda shidda inji ma Imam Shafi'i a mazhabin Malikiya rukunin farin al-halifu wanda yake rantsuwa wanda ya rantse sannan al-mahlufu alai wato kuma abinda aka rantse akan sa abinda aka rantse akan sa mace kenan ko sannan kuma al-mahlufu bihi abinda aka yi rantsuwa abinda aka yi rantsuwa da shi sai al-mahlufu alai abinda aka yi rantsuwa waton akai sai kuma al-mudda da lokaci da kuma asiga hanyar da ake bi a yi ila'i idan muka dauki maganar fari ta al-halifu wanda ke rantsuwa shine az-zawj namiji namiji ke rantsuwa ya ce ya rantse da Allah ba zai kusanci matarsa ba zai iya yin haka dan ladabtarwa to ya halitta ita ma mace ta yi wa mijinta wannan dan da talabtar da shi mis tambaya miji ne ke wasu abubuwa wanda su kamata ba ta wata ila ko misali a ce yana irin yana rabon dare haka kwarai ko kuma misalin yana shan taba ita kuma ba ta so ko kuma yana ƴan mata to tana son ta yi mai ƴar uquba to ya halitta ita saboda ai ila yi uquba ce ko ma'anar ilahi azabtar da mutum ai shine ma'anar ko to shin ya halitta ita tayi malai suka ce wanda ke yin ila'i namiji ke ila'i bai halitta mace ta taiwa mijinta ila'i saboda hannun auren a hannunsa yake ko kun fahimta domin namiji shi ke sakin mace mace ba ta sakin namiji kuskure ne mace take amsa buƙatar mijinta lokacin da yake da buƙatar kwanciya da ita ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk matar da mijinta ya kira ta zuwa ga shimfiɗarsa ta kiya to mala'iku za su kwana suna tsiye wata sai gari ya waye kuma ko sai miji ta yarda da ita idan miji ya nemi ya biya buƙatar sa wa iyalinsa ta kiya to annabin Allah ce za ta kwana dare mala'iku na tsine mata albarka sai lokacin da mijin ta yayyarda da ita shi kaga wasu mata sun yi matsi dannu ko wata ba in kace ka fita fa kace ka fita fita in kace ka fita ka hana to rannan fa sai dai ka kwana gwamro da ke da gwamro duk bako da bambanci Allah ya sauke wata in baka shigo da leda ba a gida wala akwai wanda ya ce min shi in ya shigo ba da leda ba gida ne to rannan da shi da malam gwamro duka sawa'an duka daidai suke ce mai kana da halin ƙara aure je ƙara aure ta mutunta kawai shikenan malam da ya ƙara aure ai sai ta daidai ta a gidan wata ka san ita duniya tana da mutum wa'azi Allah ya samu wani lafiya to dan haka shi namiji shine yake rantsuwa to wani irin namiji suka ce sharadi ne ya kasance baligi baligi wanda yake baligan kuma aqilan wanda yake baligi kuma mai hankali domin wanda yake karamin yaro ko yana da an kai masa aure ko ai masa aure duk da zamu gani shin ya halitta mai karamin yaro aure muka zo babin da kai zamu yi bayani sannan kuma kasance aqil wato mai hankali suka ce da kuma da dabawa dukkanin su suna yin ila'i mutum ma a cikin maye idan mutum ya sha giya ko ya sha kwaya sai ta buga masa kai sai yi wa matarsa ila'i to hukuncin yana nan ina fatar mun fahimta za a ɗauki wannan hukuncin a kansa amma abinda suka yi wasu maganganu cikin maganganun malamai shine idan mijin ya kasance waton baya iya yin kwanciyar aure da matarsa ta hanyar bai da lafiya yana da fama da rashin lafiya ko kuma yana fama da raunin waton gaba da sauran rashin lafiya da ke damuwar maza irin sanyi wani lokaci infection ma yake hana mutum kwanciya da iyalinsa ko wanda akwai ababe da dama na matsaloli shine shi daga cikin abu ne nake nasaha nake wa ƴan uwa nasiha a kansa domin ƙara kiyaye lafiya ta wannan bangaren mutum ya dinga amfani da ka dinga amfani da abin da ya shafi irin su habbatus sauda suna magani ƙwarai da gaske da kuma irin su khallatu fa yana maganin infection lattanci na addini ya nuna cewa khallatu fa yana maganin infection to da haka suka ce waton wanda baya iya yin saduwa da mace ta hanyar bai da lafiya ko makamancin wannan suka ce jamu suka ce la yasihu ila'uhu ko yayi ila'i to ilahi shi bai yi ba ko ya rantsa da Allah ba zai ƙara kusantar iyalinsa daman shi daman bai kusantar ta aiko to ko ya rantsa aikin maza suka ce yayi amma abin nan hanafiya suka ce a yasihu ilahu shi ma ilahin sai yana nan daga duk lokacin da ya samu dama ya warke to zai dawo ya dinga biya mu iyalinsa watan bukata abu na biyu shine al makhlufu alaihi wanda aka yi rantsuwa a kansa shine matar da aka rantsa akan ta suka ce daga cikin sharadin ita ta kasance a zauja bi nikahin sahihin ta kasance matarsa ce ta aure kuma ingantaccen aure kusa akwai annikahul fasid akwai aure lala akwai lalan aure shine auren da za a jingina sa da irin kadoki wanda imamu shafi shi ya kawo wannan zancen da sahih da al fasid amma zabar shafi'iyya ce ke da kai wannan annikahul fasid auren da za a danganta misali a ce sai in ce wane zan aura maka diyata amma da sharadin sai ka sai gida na kaza suka ce wannan fasidi ne saboda an shar'anta shi da shar'in da abin da mutum ba zai iya yi ba to da haka bi nikahin sahihin auren da yake sahihi auren da ya cika sharuɗa guda biyar domin sharuɗan aure guda biyar ne sharuɗan aure ku ji kyawu guda biyar ne na farin wato al-ijabu wal qabul a ce an baka ka ce ka karba na biyu a samu sadaki biyan sadaki na uku kenan ko na hudu shaidu a samu shaidu alal aqalli guda biyu na rantse da Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa a saman titi kuka hadu da mutum surikin ka ya baka yariya za ya daura aure kuma auren ya dar mutum zan matar ka ba sai an da sai an taro ba duka wannan hada ce wanda musulunci ya zo bai roshe ta ba shi aure kai ba a masallaci ba ko a coci aka daura aure ya dar mu ko cikin coci aka daura aure wallahi alazin ya dauru abinda ake da bukata dai al-ijab wal qabul a ce an aura maka ce na aura maka wance ko diyata wance akan sadaki kaza ka ce na karbi auren wance akan sadaki kaza shikenan an kare jama'a kun fahimta in aka yi wannan ijab wal qabul ga sadaki ga shaidu guda biyu alal aqall mutum biyu kare sun isa da mu aure ga wakilin namiji ga waliyin mace ga shaidu guda biyu in aka daura aure duk duniya ba wanda sai ta dashi duk duniya wallahi sai kuma abu na ƙarshe na biyar shine as-sigha ai siga damu auren amma duka zancen ka je ka karanta duk tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake ta daura aurukan sai mutane su suna shagaltuwa da abin da baya amfani su duniya da alkiyama bisa da abin da yake watan al-aham sai a tsarki ci kan damu aure menene a titi kaga mu da ya mutun ya baka diya kawai ya karba ka biya sadaki a daura maka aure in babu kudin kuma ana aure da man bashi a musulunci duk malaman fiqh sun sanda wannan ana aure bashi a musulunci Allah ya samu mun yi lafiya to idan ta kasance kuma cikin idda ta ka zama to a cikin idda da ana iya maido ta domin sakin aure idan aka saki mace saki kashi biyu ne akwai talaqur raji'i akwai talaqul ba'in raji'i shine mutum ya saki mace saki daya ko saki biyu kenan akwai kome ko to kafin ta ida iddarta idan mutum yace ba zai ƙara kwanciyar aure da ita ba to wannan ila'in yayi amma wanda ka sake ta saki uku da babu aure tsakanin ku ko kai aikin banza ne domin ba ta halitta gare ka sai ta aure wani miji wanda ba kai ba to sai kuma tambaya daga cikin abin da malamin fiqh suka tattauna shin ya halitta mutun yayi wa matarsa ila'i tun kafin yayi kwanciyar aure da ita kai ne aka daura auren ka da yariya ta zan matarka kenan ko dan da an daura aure ta zan matarka to kuma ba a kata ba ba ku kwanciyar aure da ita ba to shin ya halitta kai mata ila'i ba suka ce kware daga yasihu ila'uha abinda jamur suka ce shine cewa ila'in ta ya halitta saboda matarka ce kuma Allah ya ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim kaga min nisa'ihim kinan kai matarka ce don haka in kai mata ila'i ma babu laihi wato zaka iya yin ila'i shine abin suka faɗa sai kuma abu na gaba daga cikin abinda malu suka tattauna akan sa shine al mahlufu bihi abinda ake rantsuwa da shi al mahluf wajen yin ila'i kashi biyu ne ko mutun ya rantsa da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya alhalfu bi sharti aw al jazaa rantsuwa bai halitta ka rantsa da wani Allah mun karanta a satin da ya gabata ko shirka ne mutun ya rantsuwa da wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba naka idan mutun ya rantsa da Allah subhanahu wa ta'ala akan ba zai kusanci iyalin sa to wannan ila'i kenan malasun suka ce la khilafa bain ahli ilmi annahu idha khalafa bismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi annahu idha law halafa bighayri llahi kana ila afwa idan mutun ya rantsa da sunan Allah ko sifar Allah subhanahu wa ta'ala kace na rantsa da Allah na rantsa da sunan Allah ko kuma na rantsa da sifar Allah arrahman ko na rantsa da watan buwayar Allah to wannan rantsuwar tayi, amma idan mutun ya rantse da wani wanda ba Allah ba, mutun ya rantse da annabi ko ya rantse da malaika ko ka rantse da Ka'aba, kace ina rantsuwa da annabi Muhammad, kaga wannan kuskure ne, ba a cewa haka nan a musulunci. Ko kace ina rantsuwa da malaika Jibril, ko kace ina rantsuwa da ɗakin Ka'aba, ko ina rantsuwa da shehi wane ko kabarin wane, duk wannan shirka ce jama'a. Wallahi mun lisanci rantsuwa da wani Allah duk shirka ce. To da haka idan mutun ya rantse da wa'annan ababen, to shin za a doke shi ila'i ko ba za a doke shi ila'i ba? Abinda malu suka tafi akai shine cewa duk wanda ya rantse da wani Allah subhanahu wata'ala, to da haka ba za a doke shi a matsayin ila'i ba, saboda ba rantsuwa bace kai, ba rantsuwa bace. Dan ana rantsewa ne da wa da Allah subhanahu wata'ala, domin hadisin annabi, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, in za ka rantse da Allah ko kuma kai shiru. To sai kuma abu na biyu shine alhalfu bisharti, mutun yayin rantsuwa ta hanyar sa sharadi, ko kuma mutun yayin rantsuwa ta hanyar sakamako. Misali, mutun ya ce wa matarsa, in na kwanta da ke to sai na yi aikin hajji, in na yi kwanciyar aure da ke na dora sai na yi aikin hajji, rantsuwa ce. Ko kuma ka ce mata, idan na yi kwanciyar aure da ke matata karama ta saku, kaga wannan jaza'a kenan ko? Jaza'akin sakuwarta shine kwanciyar aure da wa da wacce ne? To malai sai suka tattauna, shin wannan maganar idan mutun yayi ta ila'i ne ko ba ila'i bane? Sai suka rabu kashi guda biyu. Kashin fara suka ce yu'tabaru ila'an, ana dauka shi a matsayin ila'i, matsayin ila'i ne. Wannan shine fatawar Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i cikin zancensa, sabon zancensa, da kuma wani zance daga cikin zance al-Imam Ahmad, wanda al-Imam Thawri da Ibn Abbas suka hakaito, duk sun tafi akan wannan matsayin. Idan mutun ya ce wa matarsa, in na kwanta da ke to sai na yi aikin hajji, suka ce matsayin wannan matsayin maganar ila'i ce. Idan mutun ya ce wa matarsa, idan na yi kwanciyar aure da ke matata guda ta saku, to wannan matsayin ila'i yake, in ji al-Imam Abu Hanifa da sauran malamai. Amma abin da fi shahara wajen al-Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullahi ta'ala, da kuma al-Imam Shafi'i a cikin zancensa wanda ya gabata, tsohon zance, da Ibn Hazm, watan Ibn Hazm suka ce la yu'tabaru ila'an, ba a duka shi a matsayin ila'i, wannan ba shi bane ila'i, ba a ce wannan ba ila'i bane. Abin da yake ar-rajih shine qaulul jamhur, abinda malami suka tafi akan sa, watan wancan malaman kenan zancen farin ko, shine abin da yake qauli rajih. Sai abu na hudu, al-mahlufu alayhi, abin da aka yi rantsuwa da shi akan sa shine kwanciyar auren. To idan mutun ya rantse da Allah cewa ba zai kusanci iyalinsa ba, to wannan kwanciyar suka ce in ta kasance, in yana nufin ne ba zai yi jima'i da ita ba ta hanyar da ake yin jima'i, amma in ya rantse cewa ba zai yi jima'i da ita ba ta hanyar dubura, da yau mun ai mun karanta a baya cewa ba a zo mace ta hanyar dubura ko, ana zo mata ne ta hanyar wato inda Allah subhanahu wata'ala ya halitta a zo mata. Sai abu na biyar shine lokacin da mutum yake dokawa, wani lokaci ne mutum yake dokawa wa yi matarsa ila'i, ya rantse da Allah ba zai kusance ta ba? Malamai sun yi sabani a cikin wannan zancen, daga cikin akan kauli guda uku. Zance na fara suka ce, idza halafa ala arba'ati ashhur aw akthar, in ya rantse cewa ba zai kusance ta ba tsawon watan wata hudu ko kuma abin da yayi sama. A kenan abin da muke suke nuhi, idan rantsuwar bata kai wata hudu ba, kenan ba ila'i bane. Idan mutum ya ce ba zai kusanci iyalinsa ba tsawon lokaci kaza amma bai kai wata hudu ba, to a wajen wa'annan malamai ba a nihin ila'i, ba ila'i bane. Wannan shine abin da Abu Hanifa da kuma al-Imam Ahmad a wani ruwaya sai tafi akan sa, da al-Imam Ata da kuma al-Imam Thawri suka tafi akan sa. Zance na biyu shine zancen al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i, da kuma abin da yafi shahara a mazhabar Imam Ahmad, cewa idza halafa ala akthar min arba'ati ashhur, sai in ya rantse cewa na rantse da Allah ba zan ƙara kusantar ki ba fiya wata hudu, to lokacin za a ɗauke shi ila'i. In ya zama to daidai wata hudu ne, to ba za a ɗauke shi ila'in ba, dole sai ya zarce watan nan hudu. Amma abinda wasu malami suka tafi a kansa, wanda ƙwalin nasu ya fi ƙarfi ƙware a kai, shi ne cewa idan ya rantse a cikin kowane lokaci, in ka ɗauke shi a matsayin sati ma, kai rantse ba za ku kusanci tsawon sati ba, to a matsayin ila'i yake. Ina ba ta kun fahimta. wannan abin suka tafi akai kenan suka ce idza halafa ala ayyati muddatin qallat aw kasrat yakunu ila'an idan mutun ya rantse da Allah cewa ba zai koma ba zai ƙara kusantar iyalinsa ba duk karancin lokacin da ya diwa makansa ko duk yawansa to ana dokar hukuncin ila'i ne wato wannan shine qaulin an-nakhai da kuma al-imam qatada da kuma al-imam hammad imam hammad da ibnu hazm watan al-andalusi sun tafi akan wannan fatawar wanda kuma shine abun da yake raji'i inji malumai wallahu ta'ala a'lam jama'a mun fahimta lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur inji malumai suka ce me ake da tarabbas matan ai za ta jira za su jira ne tsawon wata hudu idan mutun ya rantse da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba to matarsa za ta jira wata hudu idan watan hudu suka hita suka kai bai kusance ta ba to za a kira sa ayi masa nasiha ayi masa wa'azi ya ji tsoron Allah idan yake kusantar ta to sai a ce ya sake ta idan yake sakin ta to sai alƙali ya rubuta mata saki ko kun fahimta ko san ana saka maka da mata alƙali yana saka wurin mutun da mata amma ba haka kawai dan ka zo shari'a ta birge shi yana son yayi zawarcin ta yace ya sake ta wannan cin amana ne kusa akwai alƙali da suke irin wannan wallahi alazim akwai wanda in ka zo shari'a wajen sa fa in ya ga kyakkyawa son kowa kin sakare kai kaga mata ka wajen alƙali to sai ce an saka maka ita mu sake ta kuma sai yayi beba yayi aure ke maka mata wannan kaga cin amana ne ko wannan khiyana ce ha'inci ne a musulunci ha'inci ne a musulunci a matsayinka na alƙali ka iya gudda ganinka da kallon matan mutane to an ka shari'a wajenka akan mutun yawo iyalinsa ila'i aka kai wata hudu to dole abinda za a yi dole za a ti masa wa'adi za a yi masa wani ka ji tsoron Allah ya kusance ta idan ka kiya to kuma sai a ce ka sake ta idan ka ki sakin ta to kuma sai alƙali ya rubuta mata saki kuma ta saku wallahi ko kun fahimta duk shi yasa irin mazaji suke tafiya a ƙasar Libya mutum ya tafi Libya bar matarsa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku to irin wannan fa malaman fiqi sun tattauna akan wannan matsalar kuma ya kamata a dinga buɗe musu karatu ƙware da gaske su dinga fahimtar al'amari watan akwai hadarin barin mace haka nan ka bar ta sagaga ita kadai haka nan shi yasa da yawa daga cikin ƴan matan da ake tafiya a bar su sai mutum ya dawo ko yana cin sai a je ya ji mata ta da ciki kuma sai ya ce ya sake ta dan Allah wai ci amanarta kai ne ka ci amanarta wannan kuskure ne shi yasa tun farin ma idan mijin ke zai tafi Libi to shari'a ta yarda ku zauna ku yi takarda wata nawa za ka yi dan ba zan ta shekara ake ba dan baki ya haƙura shekara saboda ita matsalar shawa mala idan ta taso mutunwa ita ce abu ce wanda ba ta da addu'a kan musu tun daga farkon musulunci har ƙarshe cikin rubuce-rubucen musulunci ba a taɓa kawo babin karya shawa ba ta hanyar addu'a babu ko akwai abu guda ne aka ce kawai kai azumi aka ce to da darin azumi za ka yi da darin ma da azumi jama'a tambaya shi yasa Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wata rana ya fita yana ran gadi ka san a fara fatiri a duniya a fara fatiri a dinga fitowa ana dibin halin talaka ba a dinga kawamashi mu mutane motuna ba kawai ka tafi an ta yi fatiri don adibi yanayin yadda al'umma take ciki mai neman agaji a agaza masa shi ne amfanin yin damar kenan ko adibi yadda al'umma mai mutane suke faɗa game da gwamnatin yana fita yana yawo to ya zo wajen zai huce sai ya zo ta mutuna rera wasu waƙoƙi a cikin ɗakinta tana cewa ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه سيجتنا فقد وإن أبيات تلاتي وألا طال هذا الليل واسود جانبه تتكا gaskiya wannan daren akwai tsawo gare sa sannan wasu wadda janibuhu gefen daren gaba ɗaya duhu ne ta ce wa arqani Allah habiba ula'ibahu abun haushi da abun bakin ciki da kuma abun da yake ƙara karya ni shine ba wani masoyina a kusana da zan dinga masa wasa ko min wasa ta ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah laula Allah la shay a ghayruhu ba dan Allah ba da babu wani abun bauta da gaskiya sai shi laza'za'a min hadha as-sariru jawaniba, tace wallahi al'azami da gadan nan an motsa sa, da wannan gadan kan yau kan wallahi sai an motsa sa, tace makhafata rabbi wal haya'u yakuffani, tace ka sai dai jin tsoron Allah da kuma kunya suke hana ni, ina jin tsoron Allah gani a matsayin matar aure kuma ina yin zina, kuma ina kunyar a ga Allah yana Allah ya kalle ni ina cikin halin yin zina, tace wa ikramu ba'li, da kuma girmama mijina, ina karrama shi, ina girmama shi, ina darajanta shi, an tanala marakibahu, a ce wani yazo ya mare gurbin sa, tace abun kunya ne gare ni. Umar dan Khattab da yaji wannan washe gari sai ya sa aka kira ta, sai ya tambaye ta ina mijinta, tace ya tafi kasar Iraq kaza, wata sanawa tace kaji lokaci kaza yayi, sai ya ce to tafi za mu dauki mataki, sai ya zo wajen diyarsa a Hafsa, matar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, sai ta mata Hafsa, wai ana cikin ɗabi'a ta ƙiyamaci, wani lokaci take ɗokawa namiji bai kusance ta ba kuma ta damu ba, in kuma aka zo wannan lokacin za ta shiga cikin damuwa da tashin hankali, sai ta ce mata ai duk mace in ta iya haƙura ta yi haƙuri wata huɗu, mace in ta iya haƙura malam ta haƙura wata huɗu, sai Umar ya sa doka a Madina, duk wanda ya tafi yaƙi kaka wuce wata huɗu, duk wanda ya tafi fatauci kaka wuce wata huɗu, jama'a ko kun fahimta, wannan Umar ɗan Khattab sai aka rage, sai aka rage matsatsalu, amma malam ka tahi Libi ko Gabon ko ina ne kana turo ma yariya kuɗi kullun tana ci tana ƙoshi kuma babu ka, ai dole ai ɓanna, wannan kuskure ne, kuskure ne, kuskure ne, kuma wasu wani suka je can su ba za su iya kama kansu ba, akwai diyawar suka je can suna biyar matan banza, amma ita baiwar Allah ta kuma kai mace akwai haɗari gare ta wallahi. Ban manta wata shekara wata ta kira ni tana tambaya ta malam mijin ɗiyarta ai yin aure yariya ƙarama ba ta shekara 15 ba zuwa 16, duka wata ɗai na biyu miji ya tahi Libi, wata ɗai biyu ya tahi Libi, tace yanzu ya share shekara ɗaya, ya share shekara biyu ana shekara ta uku, tace wallahi al'azim malam ban kwana, tace yake kika so musulunci ya ba da dama a kira sa kawai ya dawo, in yaki dawowa kawai a ji a rubuta wata takarda, da a ji abin za ta ɗauko miki magana to gwara araba auren shi ne mafi a'ala, to amma wasu uwayen saboda kwaɗai abin da ake turo musu yana can yana turo musu, ba sa damuwa da damuwar 'ya'yansu, ba sa damuwa da damuwar 'ya'yansu, Allah ya kare mu, to shi ne Allah yake cewa ya tarabbusu arba'ati ashhur, sai su watan za su jira ne tsawon wata huɗu, fa in fa'u, idan mijin ya dawo ai raja'u, suka dawo game da biyan buƙatar wa iyalinsa, Ibn Munzir alaihi rahmatullahi ta'ala yace ajma'a kullu man yuhfazu min ahli al-ilm ala anna al-fai'a al-jima' liman la udra lahu, ana nihin fa in raja'u ai fa in fa'u bi ma'ana fa in raja'u, idan suka dawo game da mi, game da kwanciyar aure da iyalinsu, to sai Allah yake cewa malik ya cewa to wannan shine al-fai, al-fai'u bi ma'ana al-jima', su dinga kwanciyar aure da iyalinsu, idan mutun ya kiya ai idan suka dawo, to Allah ya ce babu laifi, fa inna Allah ghafurur rahim, ubangiji mai yawan gafara ne, sannan kuma mai jin kai, amma da sharadin ya zama to shi mijin a wannan lokacin yana cikin halin cikakken lafiya, bai da uzuri, idan akwai wani uzuri ko yana gidan kwaso ko bai da lafiya, to za a jira ne lokacin da ya dawo, ya dawo a zuciya, ya dawo a gida, a ya dawo to sai ya sai ya ci gaba da kwanciya da iyalinsa, ko kuma ya kudurta a zuci, to sai aya ta ƙarshe Allah ya ce
wa inna Allah sami'un alim,
Allah yake cewa wallahu fa inna Allah ghafurur rahim, ubangiji mai yawaita gafara ne, sannan kuma Allah mai yawaita jinkai ne, sai Allah ya ce fa in azama talaqa, idan suka kudurta a zuciyarsu cewa za su saki wa'annan matan a niyyar da ya sa ya mata haka don ya sake ta ne, to Allah ya ce fa in azama talaqa fa inna Allah, ubangiji subhanahu wa ta'ala mai ji ne, kalmar at-talaq wani sati za mu bayani a kai, za mu shiga walil mutallaqati ko kowal mutallaqati tarabbasna, kalmar at-talaq shine walwale igiyar aure, walwale igiyar yin aure, to idan ya kudurci a zuciyarsa cewa zai rabu da ita ne, to Allah ce fa inna Allah sami'un, ubangiji yana ji duk abin da yake na ila'i, sannan kuma alimun, Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa, da aka kakkacuta wa ɗiyan mutane, kakkacutawa yar mutane Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin abun nan ka fada wacin mas'ala ta ila'i mas'ala ce da malaman fiqh sun tattauna da ta kware da gaske akai abun da yafi kawo da maka fada shine wanda yayi ila'i bai da kafara kafara sa shine kawai ya dawo wacin ya kwance ya cigaba da kwanciyar aure da iyalinsa kuma ya nemi Allah subhanahu wata'ala gafara amma in bai dawo ba ya kiya to tana da dama tana da inci ta kai karsa gidan alkali duk wanda yayi matarsa ila'i duk wanda yayi matarsa ila'i sai kuma bai janye ila'in ba bai komo kwanciyar aure da ita ba to musulunci ya ba da damar a tilasta sai ya sake ta idan kuma ya ci gaba da kwanciyar aure da ita domin tana tsayin matsayin matarsa ne sannan kuma kula da dawainiyarta ma Allah subhanahu wataala ya dora abinda malamu suka dora suka maganganu akai shine a lokacin da ita mace take hana kanta bata biya wa mijinta bukata wata mas'ala ce malamai sun tattauna shin ya halitta ya ce da ita a wani lokacin ko bai halitta ba wani lokaci zamu yi magana akan wannan mas'alar amma idan kai mata ila'i tana karkashin igiyar aurenka har yanzu daka wajibi ne ka dinga ciyar da ita wajibi ne ka dinga biya mata kudin haya wajibi ne ka dinga biyan kudin ruwa ka dinga biyan kudin wuta kuma tufafi ma wajibi ne ka dinga yi mata amma kuma musamman wannan abun wannan kwanciyar auren na daga cikin asas na yin aure na daga cikin asasikin asasin yin aure shi yasa malamai suka ce akwai wanda haramun ne yayi aure akwai wanda shi haramun ne qata'an yayi aure wanda shi baya iya biya mace bukata in ya aure ci akwai cutarwa da haka ba a halitta masa ban yin aure wallahi ta'ala a'lam amma idan ya kiya to kuma sai a daga karagun alkali sai a je ga abin da ake fama da shi kuma ya kiya ai masa wa'azi ya kiya kuma an ce ya saki ta ya ki sakin ta daka sai alkali ya ce to a madadinka na saki matarka kuma zai saki ta ne saki daya idan iddar ta kare bai miro ta ba za ta iya zuwa tayi aurenta wallahi ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala muke riko da ya sanya albarka cikin abin da muka fada kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum buqatun muna alkhairi Allah ya biya muna buqatun muna alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon kwatanta watan sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya Allah ka sanya albarka a dukiyarmu ka sanya albarka a zuriyarmu ka sanya albarka a iyalinmu ka sanya albarka a matanmu ka sanya albarka a kasuwancinmu ka sanya albarka a karatunmu ka sanya albarka a sana'o'inmu ka sanya albarka a rayuwarmu baki daya ya Allah ka iya mun abin da ba ma iya wa kawunanmu wannan kasar Allah ka kara mana kwanciyar hankali ka kara mana zaman lafiya wannan sanyin da muke ta fuskanta da wannan iska alkharran da ke cike Allah ka sada mu da su shari kuma Allah subhanahu wataala ka kare mu ya Allah duk mai bukatar addu'a ta halusa mu Allah ka biya masa Allah ka biya bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka biya bukatocin mu na alkhairi ya Allah wannan shugaban namu Allah ka kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai Allah ka kara mana imani da kwanciyar hankali azaman a cikin wannan kasar tamu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.